sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi wata tafiya da ba kasafai aka saba gani ba a wajen birnin Kyiv domin ziyartar birnin Mykolaiv da yaki ya lalata a kudancin kasar. Yayin da ake cigaba da gwamza kazaman fada a gabashin yankin Donbas. Ana gwamza kazaman fada a ƙauyukan da ke kusa da gabashin birnin Severodonetsk. A cewar hukumomin Ukraine, sojojin Rasha shafi makonni suna yunkurin karɓe ikon birnin Severodonetsk. Sahi Haide, gwamnan yankin gabashin Luhansk, ya faɗi ta kafar sadarwa ta Telegram cewa yanzu mafi munin faɗace-faɗace suna kusa da Severodonetsk. Rasha bata karɓe ikon birnin baki ɗaya ba. Ya ci gaba da cewa a ƙauyukan da ke kusa ana gumurzuwa matukar wahala a Zolet. Suna ƙoƙarin kutsawa ciki amma sun kasa. Masu kare mu suna yaƙar ƴan Rasha ta ko'ina. Haide ya kuma bayar da rahoton cewa sojojin ƙasar Rasha na ci gaba da lugudan wuta a Lyschank, wani birni da ke kan wani kogi daga Severodonetsk, wanda har yanzu ke hannun ƴan Ukraine. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce rukunin ƙasashe bakwai masu jagorantar demokaradiyya za su fito ƙarara a taronsu na gaba cewa Ukraine za ta iya saran samun tallafi da take buƙata, muddin hakan ya dace. A wata hirar kamfanin lancin labaran DPA na Jamus da aka buga jiya Asabar, Scholz ya ce yana son yin amfani da taron mako mai zuwa da takwarorinsa na G7 a ƙauyen Elmau na Varadia domin tattauna makomar Ukraine ta dogon lokaci. Ya ce za su ci gaba da tallafawa Ukraine muddin ya dace. Ya ce suna son tabbatar da cewa abinda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya hango bai yi aiki ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne aka gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, inda sakamakon zaben da hukumar zabe ta Najeriya INEC ta fitar ya nuna jam'iyyar APC ta samu nasara a ƙananan hukumomi 13 cikin 14. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wasu da suka shaida kidayar ƙuri'un zaben.
Water agent ta ce zaben ya tafi daidai.
This was very peaceful. APC party agent.
Galusani SDP. To ya kaji da sakamakon wannan zaben?
Alhamdulillah. Na yi happy da wannan zaben, ba da mu alhamdulillah.
Zaben ya gamsar da kai?
Ya gamsar da ni sosai tunda dai an yi shi an gama laifi.
To sakamakon zaben fa?
Sakamakon zabe alhamdulillah.
Ni mai suna Shagari Binnin Tudu. Wallahi zaben da aka yi ni na yi farin ciki kuma na ji dadi, an yi lafiya, an gama lafiya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Jiya Asabar ne Afirka ta Kudu ta yaba da amincewar kungiyar cinikayya ta duniya WTO na baiwa kasashe masu tasowa dama fara samar da allurar rigakafin coronavirus bayan fama da annobar na kusan shekaru biyu. Mun duba yarjejeniyar kuma yarjejeniya ce mai ƙarfi, inji ministan kasuwanci Ibrahim Patel, wanda tare da India da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi ta kira da aka wadda haƙƙin mallaka kan samar da magungunan tunkarar coronavirus. Kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ba da sanarwar sassa takunkumin hana mallakar fasaha kan allurar rigakafin a wani mataki na samar da daidaiton damar yin amfani da fasaha alluran. Amma da yawa daga cikin masu lura da al'amarin yau da kullum sun soki lamirin takaitaccen lokaci da iyaka da aka saka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA, inda za mu tattauna batun haɗin kan Najeriya gabanin zaben shekara 2023 tare da duba da yadda al'umma ke zamantakewa. Yau, shirin zai tashi ne a inda na yi wa Sheikh Muhammad Nurain Ashafa wata tambaya da ta jibanci dangantakar da ke tsakanin Ubangiji da bawansa. Ku biyo ni. A daidai lokacin da Reverend James Muvelwiye yake bada amsar tambayar da nayi masa, sai muka samu wakilin Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Sheikh Tajuddin Muhammad ya shigo. Barkanka da zuwa Sheikh, muna maraba da kai. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To Sheikh Nurain Ashafa, wai shin menene dangantakar Ubangiji da bawansa da kuma dokokin tafiyar da mulkin jama'a a musulunci? Saboda akwai abubuwa da suka faru kamar yadda Nasiru ya faɗi, ya kawo misalin abin da ya faru a Sokoto da ɗaliba, ya kawo misalin abin da ya faru a nan daidai daga goyon mace a bayan mashin har ya sa aka kona shaguna fiye da 30, aka yi ma kashe-kashe, mutum 5 suka rasa ransu bayan ita wadda ta faɗi a babur. Menene shin dangantakar Ubangiji da bawansa da kuma dokokin bin mulkin jama'a?
Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi tabi'in tabi'in mablisana ila yawmiddin. Wa ba'd, wannan muhimmin alamari ne tambayan da kika yi akai. Wani sirri ke tsakanin bawa da ubangijinsa? Allah ya halicci mutum bayan ya halicci dukkan halitta gabaki daya, kuma ya karrama dan adam. Karramawa da ya mashi mutumin da ya halitta yana cikin duk abubuwan da yake da shi gabaki daya da Allah ke so a duniya, yake kishi babu kaman mutumin da ya halitta shi. Duk abinda ko zaka yi daraja a gaban Allah, sai Allah ya kange shi a jikin kyautata ma dan adam. Duk wani abin daraja, mu dubi girman da Allah ya ba Ka'aba da abin da ke cikinta, amma ran mumini guda daya ya fita daraja. Ka'aba ga ta nan gabaki daya, dakin Allah ne kowane shekara sai mun je, amma ran mumini guda daya ya fita daraja, bai tsaya nan ba. Kuma Allah ya karantar da mu akan cewa in kana da ibada, aikin haji ce. Manzo sallallahu alaihi wasallam da yake karisawa a ƙarshe a takaice, da yake in ga muku abinda yafi azumi, yafi zakka, yafi nafilfilin sallah daraja, in ga muku shi yafi shilada, su ce shine sada zumunci tsakanin mutane, kyautata mutane, komin addini su kyautatawa tsakaninka da mutane. Wannan ya nuna mana a takaice a matsayinka na mutum darajar da dan adam ke da shi gaban ubangijin shi. Saboda haka abinda muka yi asara a duniya yau, in muka duba daga College of Education kafancen 1987 zuwa College of Education Shehu Shagari College of Education Sokoto, tsakanin College of Education nan guda biyu, magana ne fa na kishin Allah, bayan Allah ne suna kishin ubangijin su. Wajen kishin ubangijin su kuwa aka taba abinda ya shafi ubangijin su. Can wajen Reverend Bako a lokacin zai magana ya tifke tsakanin shi da dalibai, sakamakon haka fa aka shiga kashe-kashe, wansu suka shigo ciki, dalibai suke abin su na dalibai tsakanin dalibai da dalibai. Amma mai biyo baya, tun daga wannan lokaci abu ya dinga barkewa. Aka gama kafancen, aka zo kasuwan magani, aka goma, aka je tafawa balewa, aka koma tafawa balewa, aka dawo zangon Kataf, aka gama zangon Kataf, aka koma Jos September 7, 2001. Tun daga nan September 7, 2001 har wannan rana mai kana na yau, shekara 21 kenan, Jos bata samu lafiya ba, sai dai ya sauki anan musamman kamar inda muka aiki da wasu kuma suka aiki, ya kuma barre a can wurin, ana dinkewa anan tana barewa a can. Me ya kawo haka? Haka zalika dalibai ne kuma a Sokoto College of Education. Me yasa ya baiwar Allah nan tayi maganan da tayi? Wani irin tarbiya take da shi? Me yasa yaran da suka je neman fansa, wani irin tarbiya suke da shi? Sai muka maganan ba na yaran nan bane, magana ne na suwa, na irin tarbiyyan da mu tarbiya ta gurbace
Na farko iyaye sun ci amanar ƴaƴansu. Iyayenmu mafi yawan iyaye a Najeriya yau sun ci amanar ƴaƴan da suka haifa. Saboda tarbiyyar da ya kamata su ba su. Ai kallo ma in iyaye suka kallo lokacin da muke yara. Duk wanda aka haifa daga 1950 zuwa 1980 shekara 70 din nan tsakiya din nan. Koko 60 zance din nan tsakiyar nan. Za mu ga cewa dukkan su tarbiyyar da aka ba su kallo da ido kawai ya ishe ka magana. Kallo kawai za maka iyaye za su maka da ido ka san me yake ciki. In ka ga gwan babanka na zuwa, baba ke zuwa. In ka ga abokan yayyinka na zuwa, yayyinka suke zuwa. Za ka karbi kaya a hannunsu kai ku. In an baka goro dan an aike ka, baka isa ka karba ba dan ka je ga ce ina ka samu kudin. Wannan tarbiyyar da aka yi kenan. To ina muka rasa ta a Najeriya ta yau. Zama tarbiyyar da muke ma ƴaƴanmu mun gurɓace akan tarbiyya. Na biyu, shugabannin siyasa sun ci amanan bayan Allah da suka ba su amana. Magana kace tsakanin Allah da mutane mulki. Amana ne mulki. A musulunci mulki amana ne. Kuma ya dauka ya ba mutane su rike hannunsu. Wanda kuma aka ba amana, mutuna da kissa na Sayyidina Umar. Sayyidina Umar a matsayin shi na shugaba da aka ba shi amana, sai taguwa ta bace, taguwan wani ta bace. Sayyidina Umar a matsayin sa na Amirul Mu'minin ya dinga neman taguwan nan, ya shiga yana neman taguwa da ta bace. Raƙumi kenan. Ya shiga neman raƙumin nan, ya damu, ya wahala neman raƙumi. Da ya ga raƙumin a ƙarshe ta wahala ta tagayyara, ya zo ya ije ta, yana zuba mata ruwa a jiki, yana zuba mata ruwa a jikinta don ta huce, ya bata abinci. Sai yana cewa ina tsoro ne. Sai wani ce mashi, a taguwa kawai ya sahabi ya Amirul Mu'minin ya ka damu. Ya ce a damuwa na gobe ni ne Amirul Mu'minin, amma nan waɗannan bayan Allah da dabbobi na hannuna, ina tsoron gobe kiyama kada Allah ya tsaya ce Umar me kake kallo amanan da muka ba mu dabban nan har ta fita hannunka ta tagayyar ta shiga wannan hali. In ko kan dabba kawai Amirul Mu'minin shugabanmu kenan, sai mu duba shugabanninmu a yau. Damuwansu damuwan talakawan ƙasa ne? Koko damuwan alfanun da za su samu a sakamakon mun ba su amana ma a hannunsu? Sai kasance abin da ya faru shugabanni sai suka koma suna shan jinin talakawa. Ina ce ana shan jini mafi yawa? Abin da nike nufi, ana ingiza talakai kashe talaka dan uwan shi, ana sa guba a cikin kogon zuciyarsa. Siyasan annamimanci, siyasan asabiyanci, siyasan tasubanci, siyasan cin fuska da cin mutunci, siyasan ingiza kantugona. Misali, mafi yawan 'yan siyasan mu, 'ya'yansu na ƙasan waje suna karatu, amma makarantu mu a nan fa ta gurɓace, ta lalace. Babu shakka wasu sun yi kokari a cikinsu, amma ba duka za a ce ba. Amma mafi yawa ina 'ya'yansu suke karatu? Me yasa ba su karatu da suka karatu ba? Inda su ma suka karatu, ai su a nan gida suka karatu dukansu, mafi yawansu. Wannan shine abu na biyu. Bayan 'yan siyasan da suka ci amanan mu suna zuwa siyasan ƙabilanci, siyasan addini. Bayan 'yan sun je sun haɗu a nan Abuja, mahaɗan nasu ba aka manta da John da Yakubu tare suke, da Abel da Abdullahi tare suke tafi, ƴaƴan Hajiya da Grace da Margaret da Magajiya tare suke mu'amala suke din. Club ɗinsu daban, party ɗinsu daban, wurin zuwansu daban, wurin liyafansu daban, wurin bukinsu daban. In ma makarantar suna karatu, irin makarantar da suke sa ƴaƴansu daban yake da na talaka. Amma in sun dawo ƙauye, sai a ce kun san wancan Abel ɗin nan ba ɗan uwanka bane, kun san wancan sunan shi Usman, my name is Abel, me kuna no vote for Ramo. Sai a sa wannan guba tsakanin mutane a fallasa su. A ƙarshe yadda su haka suka ci amana mu, sai siyasa ya koma ta naira. A ƙarshe sai siyasa, sai malamai. Mafi yawan malamai, kamar da pastor ya ce, malamai na zamanin yau mafi yawansu suna halalta haram, su kuma haramta halal. Zagin manzo ba abin wasa bane a duk duniya gabaki ɗaya. Traceable fellow ne ake kiran shi. Zagin manzo a waje makamancin amanan ƙasa ne. Duk ƙasashen duniya gabaki ɗaya, duk wanda ya ci amanan ƙasa, hukuncin shi kisa ne ko ɗaurin rai da rai. Duk ƙasashen duniya gabaki ɗaya, kashe 90 cikin 100, in ba kashe shi ba ɗaurin rai da rai ne. Mafi ya ni ban sani ba, ina ko wanda zai faɗi guda ɗaya a ce wanda in ka ci amanan ƙasanka za a baka burodi da kwai da na madara a ce ka sha. To a musulunci kuwa zagin manzo is equivalent, yana daidai da cin amanan ƙasa ne. To kuma ana faɗan nan ba yau ake faɗan nan ba. 1987 an yi kuskure an faɗa, 1992 an yi kuskure an faɗa, an zo Jos, an zo Juma'a an sake yi an faɗa. Su wa suke ingiza yaranmu? Suka ƙi ba su haƙƙin gaskiyarsu ga abin da ya kamata a yi. Malamai sun ci amanan mu. Amma alhamdulillah muka zo za mu yi magana akan wannan sauƙin da aka samu.
Za mu ji wane ne nauyin hukunci ya rataya a kansa. Misali, idan irin waɗannan sun faru, mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi annabawan Allah baki ɗayansu, menene hukuncinsa? A daidai lokacin da Sheikh Nuraini Ashafa ke jawabi muka samu bakwancin Sayyidi Al-Qasim Yahaya Yawuri, sakataren Ansarul Din a Tijaniya. Muna maka maraba da zuwa a sakatari Sannu Tumadalla. To, bari zo gare ki Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ke yar gwagwarmaya ce mai kokarin kare haƙƙin musamman mata da ake ganin su ne masu tarbiyya a gida kafin mazaje. Sai an fara tambayar mace, tunda miji sai ya bar gida ya batta da ƴaƴa, walau tana aiki ba ta yi, rayuwar yaran nan da kyautata musu yara ta yi a wuyanta. Yaya ake hura wutar rigimar addini? Laifin yana kan malaman addinin ne ko kuma a'a, ƴan siyasa ne da suka zo suka farraka tsakaninmu?
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, wato al'amarin yana da fuska uku. Ba a ginin gida daga roof, daga rufi, dole sai daga foundation. Kuma kowane mahaluki a duniya bai fado daga kan bishiya ba, ya fado ne ta hanyar uwa da uba. An yi aure na sunna, za a haife shi. To, Allah ya dora nauyi akan waɗannan iyayen su yi wannan yaron tarbiyyan da zai kasance mutumin kirki. To, inda aka samu akasi, shi mai gida yana ganin mafi yawancin masu gida maza suna ganin cewa inda suka ba da cefade kuɗin makaranta waye na gida an gama, shi ya gama nasa. Ita kuma matar gida ita ta zauna gida ta wannan yara tarbiya, kuma gaskiya fi sabilillahi akai haka, an yi tuya man banta da albasa. Tunda dai a musulunci da kuma addini na Christians, ai dole kai mai gida kai ne shugaban gidan nan, duk wanda yake karkashi a cikin gidan nan haƙƙinsa na kanka, kuma kai Allah zai tambaya. Ke kuma mata da kike deputy din sa, shi wasu suna tsaya su yi mazan, amma akasari ba sa yi. To, sai mu dawo kan ita mace da shi ita ce deputy. Ita kuma matan yanzu an samu mishkila. Kaga a da matan mu ina suke zuwa? Suna gida. Duk wanda ya zama professor, doctor, wane ne a duniya yanzu, duka waye karantar da su? Uwarsu. Kuma akasari waɗannan uwayen wallahi ko primary ba su yi ba. Abinda suka samu shine tarbiyya wanda nasu iyayen suka yi musu a gida. To, sai aka wayi gari irin waɗannan matan na yanzu, ta je ta yi boko, ta yi karatu, ta yi degree, ta yi masters, ta yi waye, ta yi wa, tana ganin shine rayuwarta. Me a gabanta yanzu tara abin duniya? ƴaƴan da Allah ya bata ta kula da su, ta sai ta kawo mai reno. Mai reno ma Hajiya Madina da Allah, mai reno nake nema ki ga wani a office, sai aje a kawo yarinya daga wani ƙauye. Gida ke uwa da ya kamata ki assasa tarbiyyan ƴaƴanki. Kin sake su akan direba, mai gadi, mai wanki. Ya dogara ga kuɗinki, in kina da kuɗi da yawa ma'aikata sai su kai goma a gida. Yaran nan sai suna ƙarƙashinsu, kuma yaro zai tashi tunda aka haife shi kan yi shekara 20 ya shiga hannayen mutane da wata za ta kwambakwai ma ta bar gidan. Wata shekara ɗaya. So haka ake canza, sai inda ake canza riga. Dan Allah, dan annabi bayan Allah, ya za a yi yaro ko yarinya ta tashi a hannun baƙi wanda ba a san rayuwansu ba, a san bayansu ba, su tashi a hannun irin wannan. Ya mutum, yaro zai zama mutum? Ba zai yiwu ba. To, wannan gaskiya an ba mun gyara ba, mun dinga ganin bala'i kenan iri-iri. Dole a koma mace ta zauna a gida ta duba ƴaƴanta. Kuma akasarin matan nan iyaye mazan za su iya rike su, za su iya ba su abinci da buƙatun da suke da buƙata na rayuwa daidai gwaggwado, amma saboda haɗama da san tara abu duniya, sai su bar abin da Allah ya ba su da su ne za su gina al'umma, sai a ba su lalace su taɓarɓare. Yanzu gashi kuna ganin da mu da muka yi makaranta mun yi wani lesson teacher? Ba mu yi ba. Kuma ƴaƴanmu mu koya musu lesson teacher ba? Mu da muka ɗan yi secondary muka zo mu muke koya ƴaƴanmu karatu. To, amma yanzu duk gidan da ka je ɗaya ne babu, akwai lesson teacher. Lesson teacher ne mai suke wa ƴaƴan? Da yawa su suke ɓata su a gida. Mai gida baya ne ya tafi da ma, ke ko matar gida ke ma kin fice. Lesson teacher ya zo shi kadai gida ba kowa, kowa yana can yana harkarsa. Ya sa yarinya ko mace ko namiji ya ɓata ta a gida, kuma a cikin gidanki. To, Allah zai kyale mu. Saboda haka wannan masifa ce wanda in ba mu gyara ba, ba zai yiwu ba. Allah ya ce tashin taimake ka. To, ni ina ganin dole ne a koma a sake lale. Mata, ku ɗauki abin da Allah ya ɗora muku, kuma zai tambaye ku, ya ba ku amanan kula da ƴaƴanku, ku tsaya. Yanzu gashi me ba a yi ne wai? Shaye-shaye irin waɗannan yaran suka taso, ke uwa ba ki nan, uba ba ya nan, abokanai shi kenan. Ai, ga wani mai siyasa can ya kira mu. Ko malam, haka za a fita a tafi a je a yi ta ƙwaya ne, in ma ba su da kuɗi, kyankyaso, toad, kwaɗo, kashin kadangaru, shadda. Yaro zai je ya tsuguna ya sa hancinsa a shadda ya shaƙa, sai idonsa ya jazur shi kenan, sai fita baya ji baya gani, kansa ya zare. Saboda haka fi sabilillahi mu koma drawing board.
al'umma ba sa ginuwa by themselves, dole sai an gyara gida. Kowa a gida ya fito, in ba mu wannan gyara ba muna tuya ne muna barin albasa.
Da wannan gargadi da Hajji Amariya Ibrahim Baba ta yi na cewa sai an fara gina al'umma daga gida, zamu jalin zamin shirin a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba. A madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin ya zo gare ku. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
Wa gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. Malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya jika ka? Ko zaka gabatar da kanka?
Yes, my name is Samuel Salis.
To malam Zabi, kai mutumin wani gari ne?
Ni mutumin Faskare ne. A Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local gambaya.
To yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka, pure water ko? To yanzu wannan pure water malam nawa ake sai da pure water?
Naira 20 ai.
Ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran Zabi haka.
Naira rayuwa ne. Kun bai lokaci ya canza. Ya kawo haka.
Yanzu malam ka kwashe kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na 2002 da ke zuwa nan.
2002?
Kwarai kuwa.
Wai kusan shekarun kafa yanzu 20 kenan a garin.
Ina zuwa ina dawowa, in je gida in dawo ne zuwa lokaci haka.
To tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki. A shekarun baya ɗin kani na koma wannan.
Okay, kamar ka yi shekara nawa kana sana'ar rake ɗin?
Na shekara uku.
Yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san komai na rayuwa haka yake, ba da baya kasancewa. Amma zan samu ne samu wanda ta fi wannan gaskiya.
Insha Allahu wanda ya fi wannan ɗin zai zo.
Insha Allah.
To malam, kamar zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ka ga kamar matsalar gurin zama da abinci, kamar a ina kake da zama ne?
Ina nan gaki. A nan transformer.
Okay, garki transformer. A nan kake da zama. To kana ka kama haya ne, kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya?
Mun kama daki ne yanzu.
Okay, ku nawa?
Mu biyar.
Ku biyar da kuka kama, kowa yana hada?
Ana hada ba.
Kamar kuna biya a wata ne ko shekara?
Duk wata zan ba 10,000 haka.
Kowa zai biya naira 2,000 kenan?
A watan ba.
To amma malam, yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa, kana samun kamar nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah, ga wakin gwargwado ana samu 2,500 naira 1,000. Amma ina lokacin zafi ne ana iya ta haka. Ni yanzu lokacin damuna ne kana samun 1,000, wacce ran ba ka samun 1,000 din ma. Ana yanda damuna da ake cikin.
To malamin yana da iyali kuwa?
Gaskiya da iyali, ina da mata daya da yaya biyu.
Ayanka biyu, mata daya yaya biyu.
Yanzu.
Masha Allah, Allah ya raya
su. Amina ne.
To ka suna su ma nan a garin Abuja ne tare da kai?
Suna Faskare local government.
Wacan Katsina, jihar Katsina.
Eh.
To kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida?
Yana yanzu wata biyu, wata uku haka sai na koma.
Kana wata biyu wata uku?
Eh.
Kamun ka je ganin gida?
Kwarai kuwa.
To malam, yaya maganar karatu fa? Karatu an koyi karatu, an yi karatu boko?
Na yi karatu bokon da Islamiya ba ni mata babu gaskiya. Domin ma ina a secondary na karatu da tsaya. Na kai aji biyar.
Ka kai aji biyar na babban secondary?
Yi nan karatu na tsaya mu wallahi.
To amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu?
Wallahi yanayi na rayuwa ne. Yanzu haka ina son inda samun tallafin ma zan koma in ci gaba da karatu.
To yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya, idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe za ka sake komawa makaranta ka ci gaba.
Sosai kuwa, sosai wallahi. Ina farin ciki ko gobe ma samu dama Allah zai koma. Domin ilimi shi ne da shi ke zaman duniya. ko ba haka ba.
To amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wannan yanzu kai?
Wallahi na fahimta. Saboda ne rayuwa ne kawai. Dan a lokacin muna cikin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wannan kashe-kashe da ake a halin yanzu. Wallahi.
To shikenan mallam, to mun gode ƙwarai, Allah ya taimaka.
Nagode. Nagode, Allah ya saka alheri, Allah ya taimake ku.
Amina.
Nagode.
Shirin namu kenan na yau. Sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Mallam Sale. Kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.